إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Professor A.A. Gwandu da ke a nan unguwar Sabuwar Alkilla a Jihar Sokoto, inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma watan Ramadan. Yau Asabar, yau Lahadi 18 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin Suratul Ahzab. Jiya mun tsaya aya ta 52, yau zamu tashi aya ta 53. Ya ayyuhal ladhina amanu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya
tun farko Suratul Ahzab sura ce ta Madina wadda ta yi magana hukunci da yawa, cikinta kuma musamman hukunci da suka shafi gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ayar da Allah mai karanta wadda zamu tashi yau aya ta 53 ita ce ma ayatul hijab, wato da wannan ayar aka wajabta hijabi ga ummahatul mu'minina, matan Annabi aka wajabta musu cewa su dinga sa hijabi. Da wannan ayat aka haranta masahabbai kallon matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da wannan ayat aka wajabta ma matan mu'minai gaba ɗaya na duniya wajabcin saka hijabi. Da wannan ayat aka haranta musu kallon matan da ba su da hijabi da magana da su. Don haka wannan ayat ta ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku inda kuka yi imani, la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum ila ta'amin, kada ku shiga gidan Annabi sai in an yi muku izini ku zo ku ci abinci. Idan Annabi ya ga ya ce ku zo ku ci abinci, ku zo gaira na buyina ilahu, ba kuna masu jiran abincin ya dahu ba, wata kuma ku shigo ku daɗe cikin gida kuna jiran tun abinci bai dahu, har abinci ya dahu har a gama, sai kasance shi mai gidan ya tsawwala da su. Ku je da Qur'ani ku koya mana ladubba na yau da gobe, ladubba na shiga gidajen mutane. Mutum zai gayyace ka, ko abokinka ne ko ɗan uwanka ne, amma wata ran ka zo ka dame shi ya tsawwala da kai, ka zo bai shirya ba, ko ka zo bai gayyace ka ba, ko ka zo bai baka lokaci ba, ko ka zo ka wuce lokacin da yake yana son ganawa da iyalai ne, yana son ya yi wata waya yanzu ta sirri, yana son ya yi wani bincike na karatu, yana son ya gana da wasu, yana son ya fita, ka dame shi, to ka koyi haka. Sai Allah ya ce gaira na burina inahu, ba kuna masu jira abincin ya nuna ba, a'a sai abincin ya nuna, sannan an ce ku shigo, sai ku shigo. Sai ya ce walakin idza du'itum, sai dai idan aka kira ku fadkhulu, to ku shiga. Fa idza qa'intum, idan kuka ci kuka gama kuma, fantashiru, to ku waƙe, kowa ya je inda zai je, kuwa su kowa ya tafi. Wala musta'anisina li hadith, kafkuzan kuna ɗaya da kewa da labari bayan kun gama cin abinci annabi ya gaye ku gida ne wasu ku sun shigo kafin abinci ya dahu sun dade wasu kun gama cin abinci sun fara fira sun fara ɗaya da kewa da labari sai kasance shi annabi ko kuma shi mu'minin da ya gaye ku ya shiga kewa ya shiga damuwa inna zalikum kana yu'dhin nabiyya wannan abin da kuke ya kasance yana cutar da annabi fayastahi minkum sai annabi ya ji kunyar ku ya kasa gaya muku haka hukunci yake ga duk mu'min nan wani mutum kana takura mai amma yana jin nauyin ka bai san yadda zai gaya ma ba to kakka yi kokarin takura ma mutane gani ne abokinka ne dan uwanka ne dalibinka ne malaminka ne makwabcinka ne kawunka ne an saba to wannan baya nuna yana halatta ka takura mai Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya yin haka da kuke yana takura ma annabi yana cutar da annabi fayastahi minkum amma sai annabin ya ji nauyin ku wallahu la yastahi min alhaqi shi kuma Allah baya jin kunyar gaskiya zaka zai fito ya gaya muku wa idza sa'altumuhunna mata'an idan zaku tambayi matan annabi wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan hijabi asa hijabi asa shamake zalikum afharu liqulubikum wa qulubihinna yin haka shi yafi tsarki ga zuciyarku da zuciyarsu wa ma kana lakum an tu'budu rasulallahi bazai yi gare ku ba fa ku cuta ma manzon Allah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada bazai yi gare ku ku auri matan annabi ba bayan ya rasu ko bayan ya sace su har abada dakin kafku zo ku dinga sa rai kuna kallon matan annabi hakan ba daidai bane inna zalikum kana indallahi azima lalle yin haka ya kasance ga Allah abu ne mai girma yin haka ya kasance kun takura ma annabi ya kasance an gayyace ku a gidan annabi ko gidan wani kun shiga da takura kun shiga kafin abinci ya nuna kun gama kun tsaya kuna tafiya kuna kallon matan shi ko kuna kallon wani abu da baya so ku gani a cikin gidan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga Anas bin Malik Allah ya kara mishi yarda wannan riwayar muslim ce wannan hadisin zan nuna mana sababin saukar wannan ayat yake tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi aure shine auren nana Zainab bintu Jahash fa dakhala bi ahlihi sai dukuli da iyalan shi qala sai ce fa sana'at ummu sulaimin haisan sai mahaifiyata inji Anas mahaifiya Anas ummu sulaim radiyallahu anha sai ta yi wani abinci da ake ce mahais fa ja'alathu fi tawrin ta sa cikin wata tasa cikin wani kwano cikin wani bahu fa qala sai ta ce ya Anas ya kai Anas idhhab bi hadha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ka je da wannan abinci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam فقل بعثت بهذا اليك امي كته mahaifiyata ta aiko ni da wannan in kawo maka ya rasulullah wahiya taqra uka salam kuma tana gaida kai tana yi maka sallama wata qulu tana cewa inna hadha laka minna qalil wannan ai dan kadan ne gare ka game da mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu baka kai da wannan amma kai hakuri da wannan ya rasulullah qala sai an zace fa zahabtu biha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai nije da wannan abinci da wannan haisin zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace inna ummi taqra uka salam nace mahaifiyata tana yi maka sallama tana gaida kai wata qulu tana cewa inna hadha laka minna qalil wannan abin zuwa gare ka da gare mu ai dan kadan ne ya rasulullah fa qala sai yace ba'u sai annabi ce to aji abincin qala thumma qala sannan annabi yace izhab fada uli fulanan wa fulanan wa fulanan sai annabi sai yace je ka kira min wane da wane da wane wa man laqita da duk wanda ka hadu da shi yanzu walima za a yi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta auren Zainab sai ya gaya ma Anas cewa ya je ya kira mai wane da wane da wane da kuma duk ma wanda ka hadu da shi ga hanya ka kira min shi wa samma rijalan sai ya ambata min wasu mazaje da sunan su qala fada autu man samma sai ni kira duk wanda annabi ya gaya ni in kira wa mallaki shi da duk wanda ni hadu da shi sai ni kira qala qultu li anas sai mai ruwaito a riwaya daga Anas yace ma Anas ka adada kamkani mutum nawa ne suka zo qala zuha a 300 yace kusan mutum 300 ne gayyato wa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min ya Anas hati taura ya Anas kawo wannan bamun na abinci kawo wannan tirin na abinci qala fa dakhalu alayya sai suka shigo wayannan mutane suka shigo wajen mutum 300 hatta mutala a ci suffa wal hujra har zaure da wajen zama duk suka cika ko ina ya cika faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace li yatahallaka asharatun ashara wal ya'kul kullu insanin mimma yalihi sai annabi yace to ai halka ai da'ira a kewaya mutum goma goma sai aza musu yace kuma kowa ya ci daga gaba gare shi qala fa akalu hatta shabi'u suka ci har suka koshi qala fa kharaja qa'ifatun sai wasu cikin su sai suka fita wadakhala qa'ifatun wasu ka shigo sai kasance tunda tare daya ne sai wasu su shigo su ci su fita wasu su shigo su ci su fita hatta akalu kulluhum har suka ci dukkanin su faqala li anas sai annabi sai yace mini ya anas ya kai anas irfa dauki abincin qala farafa'atu sai na dauke fama adri hina wada'tu kana akthar am hina rafa'tu yace ban iya ganewa lokacin da na aje abincin kafin mutum da uku su ci lokacin yafi yawa ko bayan sun gama ci yafi yawa saboda mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallam qala wajalasa tawa'ifu minhum yatahaddathuna fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai wasu cikin su suka zauna bayan sun gama cin abinci suna fira cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jalisun shi kuma annabi yana zaune wa zawjatuhu muwalliyatun wajaha ila al-ha'if mata tai ta bi fuskar ta tabi tana jibin bango kaga aka koyi kenan tun daga maza ba za ta iya zama tare da su ba kuma gidan ba girma ga rai ba zaka ta zauna tana fuskantar bango tana fuskantar gini domin kada su ganta fasaqulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai abin yawa annabi sallallahu alaihi wa sallam nauyi فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يفتا daga gidan kun tuno hadisin zaid ko ya ba mu irin wannan labari fa sallama ala nisa'i sai annabi yaje yana gaida mata ne sauran mata ne thumma raja'a sannan annabi ya dawo falamma ra'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga annabi suna nan har ya je ya dawo kada raja'a har ya dawo da wajen mata ne wannu annahum qad saqalu al-saqulu alaihi sai suka yi tsammanin cewa sun yi mai nauyi sun nauyaya mai sun tilasta shi sun wahalar da shi ala sai ana zace fattarul baba sai suka yi sauri suka yi rigengeniya zuwa ga kofa fa kharaju kulluhum sai suka fita dukkaninsu waja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hatta al-kastira annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo hayyaja labule wa dakhala wa ana jalisun fil hujra annabi ya shiga daki ne ni kuma ina nan zamne a cikin farfajiyar gida falam yalbus illa yasiran annabi bai tsaya ciki ba sai dan lokaci dan kadan hatta faraja alayya har sai annabi ya fito min wato kun ga yana cewa annabi ba cikin daki yake ba ko amma wancan na Kano da yazo fasai wannan hadisi riwayar Bukhari sai ya ce da annabi aka rufe labule ciki bai san hadisi dai ba a fassara shi ba sai an dauki duk sashe ne yanzu ga yana riwayar Muslim ta nuna cewa annabi ya ja labule ba da Anas a cikin ɗakin ba ga ya ce sai annabi ya fito mini ya nuna kenan ba da Anas aka rufe labule ba ko wata riwaya ta nuna wani abu da ke ihami sai an tattara dukkanin riwayoyin sannan ake iya fidda ma'ana amma riwaya ɗaya yana yiwuwa ta bada ma'ana wadda ba haka bane haka yallake yayi ki suka Anas akan wannan hadisi ne tun nuna kaza wanda yake kuma ashe ba haka bane wannan riwayat akwai riwayoyi da yawa na zaɓi wannan ne domin wannan ita ke fassara waɗancan cewa labule ashe ba da Anas aka rufe da labule ba muke nuna haka yace hatta akhastira wa dakhala wa ana jalisun fil hujrati falam yalbas illa yasiran hatta kharaja ilayya har ya fito inda nake don haka ba cikin ɗakin da annabi ya ja labule ne Anas yake ba Anas yana nan cikin gidan ne sai ya zo innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati wani ke kira annabi min wara'il hujurati daga wajen gidan suke kira ne don haka min wara'il hujurati yana nufin wajen gidan tayyib falam yalbas illa yasiran annabi bai tsaya ba sai dan lokaci dan kadan hatta faraja alayya har annabi ya fito inda nake wa unzilat hadhihi alaya sai aka saukar da wannan aya fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi ya fito wa qara'ahunna 'alan nasi sai annabi ya karanta wa'innan ayoyin ga mutane ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ilahu walakin idza du'itum fadkhulu wa idza qa'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith kaga sai aka saukar da wannan ayar da ke nuna ladabin shigar su gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani sababi na biyu na saukar wannan ayar kamar yadda ya inganta a cikin sahih bukhari shi ma imam hafiz bin hajar yana cewa a cikin tafsiri ne yace hadhihi ayatul hijab wannan ayar ita ake kira ayat hijabi wa fiha ahkamun wa adabun shar'iyya cikin ayat akwai hukunce da ladabba na shari'a وهي مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله عنه سنة كن أبين دا سوكت دا إتيني دا يبي دا زنشن سيدنا عمر رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه كما يدونا يكن دا تشن سيدنا بخاري دا مسلم دا جشي سيدنا عمر أنه قال كوا سيدنا عمر ياتي وافقت ربي في ثلاث ناي دا يبي دا أبندجينا دا أبوا غدا أكو فقلت سنة يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى دادي ان من غما دوافي من ريكي مقام ابراهيم مدينغا صلى وين فانزل الله سي الله يسوكر دا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله يسوكر دا تشوا ينجي ان غما دوافي ادينغا يين صلى وجن مقام ابراهيم ندي كينن وقلت سنتي يا رسول الله ان نساءك يدخلن عليه يدخل عليهن البر والفاجر yace ya manzo Allah na kwarai da mugu da mumine da munafukai kowa gidanka yake shiga inda matanka law hajabtahunna da ka sa musu hijabi yanzu babu mai ganin su fa anzalallahu ayatal hijabi sai Allah ya saukar da wannan ayat ta hijabi wa qultu li azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lamma tama anna alaihi ilghira nace man matan annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka yi jayayya da shi game da kishi suka hasala shi game da kishi sai nace musu asa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna zai yi yufa'in yastake ku an ubangiji ne musanya mai da matan da suka fi ku fa nazalat kadhalika sai ta sauka da haka asa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna don haka Allah yayi sayyidina Umar yayi muwafaqa da Allah a wajaje guda uku don haka annabi sai ya ce muhaddath ne kamar wanda ake ba labari yace in akwai wani annabi bayana in akwai wani muhaddath bayana sai dai ya kasance sayyidina Umar domin yana magana sai Qur'ani ya sauko da magana Qur'ani yayi muwafaqa da magana ni wannan ya nuna cewa aya tana iya samun sababi guda biyu na sauka idan duk lokaci ɗaya ne aka yi haka zai yi bayan sun shiga gidan annabi ne annabi sayyidina Umar ya ga sun takura ma annabi sai annabi sayyidina Umar ya bada shawara kuma ayar ta sauko a daidai wannan lokaci don haka ayar mu take cewa ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi ya ku inda kai imani kada ku shiga gidan annabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin sai in izini aka yi muku zuwa abinci yana da kyawu mutum ya dinga abinci ya gayyaci mutane na walima na murna na jin daɗi na haka dai ana zaman lafiya ya kasance kasa an yi abinci ka gayyaci mutane sun ci ga azumi ko ba ga azumi ba wannan abu ne na kwarai halayya ce ta kwarai an yi ta gayyatar annabi gidajen sahabbai yana cin abinci shi ma ya yi abinci ya gayyaci mutane gidane sun ci halaye ne na mutanen kirki yanzu a duk duniya a ko'ina haɗuwa a ci abinci albarka ake samu annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kai mai ƙara ba mu samu albarka ga abincinmu sai ce la'allakum la tastami'una ala ta'amikum istami'u ala ta'amikum yubarak lakum zai yi ba ku haɗuwa ga abincinku ku haɗu ga abincinku sai a yi muku albarka don ka haɗuwa kala-kala ce zai yi a haɗu a bahu ɗaya yanzu an kewaya bahu ɗaya annabi ya ce duk abincin da ya fi albarka wanda hannuwa suka fi yawa gare shi in hannuwa sun fi yawa wannan ya sa hannu wannan ya sa hannu wannan ya sa hannu to ya fi yawa zai yi kuma wajen ɗiba ɗaya ne kowa da kwano ne amma an kewaya wuri ɗaya shi ma dai har yanzu dai an kewaya mu abincin an yi da'ira sai kasance albarka ta samu ba daidai bane ne kai ɗaya ka ci a unguwar kai ɗaya ake yanke maka jigilanka kana ci kai ɗaya ake yanke ma raguna kana ci kai ɗaya aka dafa ma babbar tukunya ba daidai bane wutan ka gayyato mutane ka gayyato manya ka gayyato ƙanana ita gayyacin abinci ko masu kuɗi ka gayyata ko talakawa ka gayyata ana samun lada in dai sun zo sun ci abinci gidanka to za a samu lada za ka ku dinga gayyatar makwabtanku a kasashen da ba na musulmi ba ana irin wannan gayyata amma wata ana gayyata saboda cin abinci tare yana da fa'ida sai a ce za mu gayyace ku ci abinci restaurant kaza amma kowa shi zai biya ma kai ne ba laifi ba ne an dai taru an ci za ka ko ba kai aure ba sai ka kaso abinci gida a ci, in baka da kuɗi ka ce wani da wani da wani ina gayyatar ku mu je restaurant kaza mu ci abinci, amma kowa ya zo da kuɗi ne mu je mu ci, amma dai ni adda da ita bane ki bane, Allah ya sa ana yi, Allah ya sa ana yi, ga yace mutane da yawa ake haka, naga yace ku ci ni an shaga yata ka ci abinci amma ni zan biya maka ne, kowa shi zai biya maka ne amma dai gayyata ce ta wani, don haka bale ga ayarai abukanka wanda ka san kowa na iya sai maka ne, sai ka ce da mamukun mu ta yi ɗaiɗaiɗai ku a ci, to kowa ya zo ya sai maka, kowa ya zo ya sai maka ne, in kuma da kika iyawa ne sai ka sai musu, kuka ce ku zo zan rage muku, na jikka uku za a sa in ba da jikka guda biyar, Allah duk abin kwaye ne ya rage musu kuma ya kyautata musu daidai ne, don ka dinga haɗuwa ana cin abinci, ka dinga gayyatar mutane gidan da suna cin abinci, sai gidan ya yi albarka, sai abincin da za a ci ya yi albarka, sai ka samu lada. Zai yi lahira kana cikin tsanani ladan mutumin can sai za ka samu tafiyar da kai, zai yi wancan mutumin da ya ci abinci a gidanka ya maka addu'a shi Allah zai ansawa ya sa maka albarka. A wannan masallacin mun karanta addu'a da ake an gayyace mutum ci abinci ko a cikin littafin Sheikh Nasiruddin Albani Adabu Zifaf, don haka ina ƙarfafa muku wannan na kiran mutane a ci abinci, don shi ko aure aka yi sai a ce a yi walima a kira mutane su ci abinci, duk wata ni'ima ta samu sai a ce a kira mutane su ci abinci. Amma kuma nan cikin ladabban da Qur'ani ya koya muna, ghayra nadhirina ilayhi, ba masu jiran abincin ya nuna ba, watan ni ake nufi kada ku takura ma wanda ya gayyace ku, mutane suna rashin kirki sai mutum ya gayyace ka gida ne wani abu ko wani meeting ko cin abinci ko wani karatu, sai ka ga abin da bai dace ba sai ka je ka faɗi, ai ba kai kokari ba, cikin masu gulma ma kai ɗan ƙarami mai gulma kake, kai da aka amince maka shigo aka gayyace ka ka shigo, ba inda ba a gayyace ka ba ai ba za ka shigo, ba ka san gida al'aura ba ne, wa'incan mutanen da ka je ka kai ma gulma to ai su ba a gayyace su ba, inda sun zo da kuma fi ka gani ya za su gani, kai sai aka amince ma ka shigo kuma sai ka fita ka faɗi, haka mutum ya amince maka ya maka lift a cikin mota ta yi, sai ka je na waya da mata ta yi, ko ka je na waya kuɗi, ko ka je na waya da aboki ne, ko ka je na waya da mahaifi ne, sai a ji ka je an jima ka faɗi, ta ce ai wane ha faɗa su kai da mata ta yi cikin mota ta yi da ni shigo na ji suna faɗa, ai wane haka yake ce ma baba ne na ji suna waya da baba ne, ai kamfanin da aka ɗauka aiki kaji da aka yi na ji suna waya, wannan duk amana ce, wannan duk baka kyauta ba, mota yau amana ce kamar yadda gida yake amana, baya halatta ka shiga motar mutum ka bude wani abu ka gani, ka bude dashboard ko ka bude nan stand box din nan da a kusa ga stage ka bude ka gani, ko ka ko idon ka ma yayi sit din baya, baya halatta mutumin da ya shigo da kai motar sirri ce yau, komai da mutum baya so a gani yana ajewa cikin mota ta, to don me da ya maka lift cikin mota da zaka je na waya ka fadi, ko kuma ya maka lift cikin mota sai ka bude wani abu, ko ya maka lift cikin mota sai ka ga wani abu ka je waje ka fadi, in kai haka baka kyauta ba, wa'annan duk abubuwa amana ne, haka office ma amana ne, wani office ne kafin a shiga sai an ce wane ne, wani office ne kafin a shiga sai an cika form, wani sai an bi ta hanyar PA, an baka amana ka shigo, ka shigo ka ga wani abu kuma ka zo kana faɗi a hanya, in kai haka sam baka kyauta ba, don haka da gida da office da mota da gona da shagon mutum inda yake shiga inda ba kowa ka shiga ba, masu saye za su zo su tsaya waje, kowannen su amana ne, bai kamata ka shiga ba in ba cewa aka yi ka shigo ba, kan mutum ya yi parking da mota sai ka bude ka shiga, zai zo akwai abin da baya so ka gani a cikin motar, don haka sai ka jira sai an ce ka shigo, in an shigo idanunka kai ya kasance suna kallon nan, in ka shiga gidan mutum kai zan idanunka suna kallon nan, in wanci ta gayyace ki ɗakin ta ki shiga kai ya zan ki buɗe wardrobe, ki buɗe locker, ki buɗe drawer, ba daidai ba ne, saboda mutum yana da sirri ne wanda ba ya son a gani, na ce annabi ya ce inna ma bi ilal isti'zani min ajli an-nazar, saboda gani aka ce a yi izini, don shi aka sa kofa a gida, don shi aka sa labule a gida saboda ido, don shi annabi ya ce in mutum ya leƙa aka jefe shi ido ya tarare ba a biyan jiya, saboda me, saboda shi ya yi laifi, don Allah ku kiyaye idanunku daga kallon matan mutane, daga kallon gidan mutane, daga kallon ofis ɗin mutane, daga kallon motar mutane, daga kallon shagunan mutane, ciki duk wani abu da sirri ne na mutum, kowa yana da sirri da bai son wani ya gani, to gaya bai kamata ka samu mutane ido ka gani ba, wannan shi ne ma'anar ghayra nadhirina ilayhi, kada ku jira sai abincin ya dafu, kada ka takura ma mutum, duk da ka takura ma mutum ko da waya ne kakka takura ma mutum, ko da magana ne kakkare mutum, kakka takura ma mutum, takura babu kyawu. Inda ba ku yake zama yayi awa hudu bai komai, to wannan ku ta hirar da ku ga dama awa hudu, inda ba giba wani kuka yi ba, amma ba kowa da wannan ba. Wani in ka buga mai waya ya ina Allah Allah ka ajiye, wani in ya zo wanka na Allah Allah ya tashi. Na ji wannan ga Sheikh Muhammad bin Muqtar al-Shafi'i shekara 20 da suka wuce, ko shekara 22 da suka wuce, yana kanta da Qullatul Ahkam a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace sai mutum ya zo inda kake sai ya takura maka yi duk ne kace ai mutum zai nake ba hira kuke tayi ba. Sai daga baya ni gane a cikin haka ne, a cikin wani akwai lokacin da mutum ke kai ya zama busy, ya kasance cewa in wani ya zo inda shi ya wuce minti kaza, to ya takura mai fi sabilillahi, sai kasance akwai takura. To kiyaye, kada kai kiyasin kowa akan kanka. Yanzu wanda suke min magana waya shekaran jiya, ai haka ne, kiyasin kan shi akan wani ne, kila Aliyu yana samun miskol 12 ko mutum 20 ya kira shi, ni kuma ba haka ba ne. Ina ɗaukar waya da ban sani ba, amma ban iya ɗaukar duk wayar da aka kira ni. Shi ne ke nufi da wancan karatun na shekaran jiya. Saboda me? Saboda akwai takura. Shi wani a yini kila mutum goma ɗaya ka kira ni, sai gaba yana iya ansa wayar mutum goma. To don ni kai misali ba ka ansa waya ce, bai san kai kila mutum ɗari na kiran ka a yini ba, wanda kai kuma ba ka iya ansa wayar mutum ɗari, kuma shi kila aiki ne bai kai naka ba. Ala kulli halin gaina na buri na ina mu, tana ran kakku takura ma mutane. Duk da kake da mutum ka kai ƙoƙarin takura mai, ka kai ƙoƙarin shiga cikin private rayuwar shi. Walakin idza du'itum fadkhulu, sai dai an kira ku ku shigo. Fa idza qa'intum fantashiru, idan an kuka ci ku tashi ku tafi. Duk da ladabi ne na shiga gidajen mutane, ladabi ne na zamani yau na haɗuwa da wayewa. In ka shiga gidan mutum ka ce mai ina zan zaunawa, mun karanta hadisi a Sahih Muslim, Annabi ke haka ne, in ya shiga gidan mutum sai ce na kuke so in zauna, hadisin na cikin Sahih Bukhari. Yau wa'in suka waye in aka gayyace su wani babban wuri, sun je sun ce waya do you want me to sit, ina kake so in zauna a gidanka, sai ya nuna ma sai ka zauna. Ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yin haka, mun karanta hadisi. Duk don kakka takura ma mutum, kakka zauna bisa wata kujera, ashe kallalla ce kana zauna ta yi sai ya ji kunya. Amma ka ce mai na ina kake so sai ce zauna na wanda ba karyayya ba ce, babu kyau in kake inda mutum ka takura mai, in kake inda mutum ka takura mai, kaga mai mukulla da abu ya koma zunubi. Sai Allah ya ce wala musta'anisina li hadith, kakku zan masu ɗebe kewa da labari bayan kun ci abinci. Inna zalikum kana yu'dhin nabiyya, wannan yana cutar da annabi, wannan yana takura annabi. Kakku yi abin da ke takurawa. Musulunci bai zo da takurawa ba. Wama ja'ala alaikum fid dini min harajin, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, innama bu'ithtum muyassirina walam tub'athu mu'assirina. Bashiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Duk addinin musulunci mai sauƙi ne, za ka kasa cuta ga ɗan'uwanka abinda ake so ka amfanar da shi. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, duk cikin ku wanda ke iya amfani ɗan uwanshi, ya saman mai aiki, ya saman mai kwangila, ya saman mai kasuwanci, ya kawo mai customers, ya saman mai wani abu da ake rabawa, wani palliative da ake rabawa, ya sa a sa suna ne cikin empower. Duk wanda ke iya taimakon ɗan uwan shi Annabi ya ce yayi. Amma takura, duk ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kakka takura ma kowa. Duk da bawan gidanka Annabi cewa in ka kakka aza mai sai aikin da yake iyawa, kuma in kun aza musu aiki ku taimake su ku yi. In aka dauki haka, sai addinin musulunci zan koyarwa ta ita ce mafi sauki tafiyar da lamura cikin sauki da jin daɗi. Sai Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya, wannan yana cutar da annabi. Fa yastahi minkum, sai ya ji kunya. Wallahi akwai mutane da yawa da ake cutarwa suna jin kunya suna tsalewa. Kakka zan cikin masu cutarwa, kai kuma ka zan cikin masu kunya, kai ya zan kai zahiriya ka kai kwata-kwata ka cutar da kai za ka yi mai magana, babu kyawu. Kaga annabi sosai yana jin kunya, kuma hakan yana da kyawu. Wani shi kwata-kwata yake da kai mai abu zai ce kaza-kaza, kai ma ba halin karamci ba ne, kai ma ka dinga wa mutane magana tsatsaye kwataka kaza ka taka shi, ba halin karanci ba ne. Kai kuma ba halin karanci ba ne ka takura ma wani, za ka ko waya za ka cire wani ka diba wani lokaci ne fi zama daidai da shi. In kai mai missed calls biyu bai ɗaga ba ka tsale shi, ba ka san kila cikin uzurin da yake ba ko cikin takurar da yake, ka zama mai ba da uzuri. Sai mutane su ji daɗin ka, kai ba ka ji daɗin mutane. Wannan abubuwan fi su ake ce ma mutum mai halin ƙwarai, kuma wannan fi su suke sa farin jini. In ka zan ba ka takura ma mutum, ko da shi kana jibe ka farin jini za ka yi cikin jama'a, sai ka zan kowa yana son ka, kowa yana mu'amala da kai. Amma in ka zan takuri kowa takura mai kai, to kowa sai ya zama ya shiga cikin matsala. Zai da babu mai son takuri a lamari, gara hakuri da takuri. Sai Allah ya ce wallahu la yastahi min al-haqqi, Allah baya jin kunya ya fadi gaskiya, zaka ke saukar da ita ya fada muku an kunci hukunci na shari'a, don kaga wallahu la yastahi min al-haqqi. Da annabi akan waccan ayat wa tubdi fi nafsika Allahu mubdihi, da kare yayi ga Zainab da Allah ya fisuwa, saboda me wallahu la yastahi min al-haqqi, da Allah zai fisuwa ya ce gaya, amma da yake ba haka bane, zaka duk wayannan ruwayoyin da aka kawo akan haka ruwayoyi ne basu inganta ba. To sai Allah yake wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, idan zaku tambayi matan annabi wani abu ku tambayi su bayan hijabi, ya kasance suna da hijabi. Wannan ayar da waccan ayar da muka karanta ta baya suka kara cewa mata annabi wanda ke mutum za su yi magana da Allah tabaraka wa ta'ala yace wala takhba'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbi limarad, da wannan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, sai nuna muryan mata ba al'aura bace, abinda al'aura shine su kasance sun kashe murya, tunda nan Allah ya bada dama a tambayi a yi magana da su. Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna su'al, tambaye su ba laifi bane, zaka mace ana iya magana da ita ba muryan mace ba al'aura bane, abinda al'aura shine ta kashe murya, shine ta yi murya da za ta ja hankalin mutane, amma dai ita ya kasance tana da hijabi. Zalika aqharu liqulubikum, wannan shi yafi tsarki ga zukatanku ku sahabbai, wa qulubihinna, da zukatan su matan annabi, ya kasance an tambaye su da hijabi. Watan duk mutumin da ke cewa kowa ya shigo cikin gida ne, kowa ya magana da mata ne, wannan aboki ne, wannan kare ne, wannan mai gida ne, wannan yaro ne, wannan kuskure ne, wannan sahabawa ne, kuma dole shi banna ke ta shiga. Yanzu ku ji tambaye da muka karanta wacce su jira da matan aboki ne yayi kaza, kun san ko gudanar muke ji irin wannan tambaye, wasu ku da yawa yau suka fara jinta, amma mu ba yau muka fara jinta ba, ko wata matar ta bugo ta fadi ga abin da ya auku tsakanina da aboki ne, wallahi da yawa fa ba wai kaɗan ba fa, ko kuma shi aboki ya bugo ya ce ka ji abin da ni da matan aboki na ya amince min muna ina shiga gida ne, ko da yawa fa ba kaɗan ba fa, amma shi mutumin wai ya amince mai, wai ya yadda ya amince mata. Allah ya ce wannan shi yafi tsarki ga zukatanku, shi yafi tsarki ga zukatansu, to wa zai yadda wani ya shigo, kan ya saka aurota duk abin da ke burge ka gare ta, kuma abokin ka yana burge shi gare ta, don ni aka ce ai hijabi, wannan mugun kuskure ne. Ku za ku ji abin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankili yake cewa a cikin Abwaabul Bayan tafsirin wannan aya, sai ya ce wa alam annahu ma adalalati alqur'ani ala anna ihtijab almar'ati an alrijal alajani, ala ihtijab almar'ati an alrijal alajani, yace ka sani cewa tare da cewa qur'ani yayi magana akan mace ta sa hijabi ga duk wanda an maza ba muharramanta ba, qur'ani yace ta sa hijabi, wa qad dallat ala zalika aidan ahadithu nabawiyya, haka nan hadisan annabi sun nuna cewa mace ta sa hijabi ga duk wanda ba muharramanta ba. Yace fa min zalika, Sheikh Muhammad Al-Amin Shankili Al-Maliki yake cewa daga cikin abin da ke nuna haka ma akhrajahu shaykhani, abinda Bukhari da Muslim suka fisuwa fi sahihaihima, a ingantattun littafan su guda biyu, wa ghayrihima, da wani Bukhari da Muslim, min hadithi Uqba ibn Amir, daga hadithin Uqba ibn Amir Al-Juhani radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyakum wad-dukhuli ala an-nisa, ka shedin kuna hana ku shiga inda mata suke. Fa qala rajulun min al-ansari, sai wani mutum cikin mutanen Madina yace ya rasulullahi, ya manzon Allah, ara aita al-hamu, me kake gani ga dan uwan miji, mata kanena ce ai, mata wana ce ai, yasa ba zan dinga shiga cikin inda take ba. Ala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-hamu mautun, dan uwan miji ai mutuwa ne, yafi komai hadari, ai gara kowa ma ya shiga cikin gidanka da kanenka, kowan kai gurin shi ka shiga inda matarka, ai gara ma na waje, inji annabi ya ce ai shi dan uwanka mutuwa ne. Akhrajahu al-Bukhari, Bukhari ya fidda wannan hadisin, yace fi kitabin nikahi, ya hidda shi a kitabun nikah, fi babi la yakhluwanna rajulun bimra'a illa zu mahramin, a cikin babin da Imam al-Bukhari yayi yace kada namiji yake bantu da wata mace sai tare da muharrami. Wa muslimun, haka muslim ya fidda shi fi kitabu salam, a cikin kitabu salam, fi babi tahrimil khulwati bil ajnabiyya, da babin da Imam an-Nawawi yasa yace babin da ke nuna harancin mace ta kebance da wani mutum, ko mutum ya kebance da mace da arba muharrama shi ba wa dukhuli alaiha da kuma shiga inda take sai ya ce fa hadal hadithu sahihun fa hadal hadithu sahih wannan hadisi ingantacce sarraha fihi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu ya fito da bayani cikin kwata kwata bit tahdhiri da yin gargadi ash-shadidi mai tsanani min ad-dukhuli ala an-nisa'i ga shiga inda mata suke fa huwa dalilun wadihun wannan shine dalili kwata kwata alaman ad-dukhuli alayhinna wanda ke hana a dinga shiga inda mata suke wa su'alihinna mata'an illa min wara'i hijab da tambayar su abubuwa face sai an sa shamaki an sa hijabi li'anna man sa'alaha mata'an min wara'i hijab domin wanda wan man sa'alaha mata'an la min wara'i hijab domin duk wanda ya tambaye ta abu ba tana saye da hijabi ba دخل عليها ياشك عند تكتين والنبي صلى الله عليه وسلم حذره من الدخول عليها شكما النبي صلى الله عليه وسلم يا قولة الدشيد الشقاء عند ما تاسكي ولما سأله الأنصار أن الحمو لوكت إن متم المدينة يتميق من أنه مجي الذي هو قريب الزوج وانك شين مقصا شين مجي الذي ليس لها ما ليس محرما لزوجته وانك با محرم مما تبني يو انت musulunci ya bashi dama yana iya aurenta yau in kara su musulunci ya bashi dama yana iya aurenta domin kaninka ne ko wanka suna iya auren matarka in ka sake ta ko kuma idan kara su da gare ta wala ka akhihi wa ibn akhihi kamar dan uwan miji ko kuma dan uwa ne wa ammihi ko baffa ne ko kawunka kanin babanka in ka saki mata yana iya aurenta haka kanin babanka ba muharramin matarka bane kanin babanka ba zai hito ya shigo ya zamna daga shi sai matarka a falo ba ko mu matarka ta shiga daki ne ko ya kebance kanin babanka ko wan babanka haka dan uwanka wanda yake matsayin dan uwanka ne yana ce maka baffa shi ma ba zai shiga inda matarka ba ya zamna wabni ammi wa nahwi dhalika ko wanda ya kamance ne ya dasu qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mai alhamu mautun ai irin wayannan sune mutuwa sune hadari fa samma dukhula qaribi rajuli ala ma'atihi wa huwa ghayru mahramin laha bismil mauti sai annabi ya kira shigar dan uwan namiji inda mata ce wanda ba mahraminta ba da cewa wannan mutuwa ne ai wala shakka anna tilka al-ibarati hiya ablagu ibarati at-tahdhir yace babu shakka cewa ma abu mutuwa yace komai ai gargadinka da gare ta duk abin da za a ce ma kai kakka fa'i kai kakka kare a ce ma kai kakka mutu yafi gargadi yace wannan shine mafi kololuwa wajen ayi mutun jan hankali ayi mutun gargadi li'anna al-maut huwa afdahu hadithin yati ala al-insani fi ad-dunya domin mutuwa shine abu mafi firgita da yake samun mutum a nan duniya kama qala sha'ir kamar yadda mawaki yace wal mautu azamu hadithin mimma yamuru ala al-jibilla yace mutuwa shine mafi girman abu da yake aukuwa ko kuma yake zuwa ga halittar dan adam Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiri yayi ta magana shi tana da tsawo sai yace wa ta'biruhu an dukhul al-qaribi ala zawjati qaribihi bismi al-mauti dalilun sahihun nabawiyyun ala anna qawluhu ta'ala fas'aluhunna min wara'i hijabin amun fi jami'in nisa'i kama tara cewa da annabi yayi dan uwan miji ai kamar mutuwa yake dalili ne mai karfi wanda yake kwata-kwata yake akan cewa wannan ayat ta idan zaku tambaye su abu ku tambaye su a inda hijabi yake ta gane dukkanin mata iz law kana hukmuhu khassan bi azwajihi da hukuncin ayat ke bance shi ga matan annabi lama hadzara rijala hada tahdhir albalig al'am da annabi bai tsawatar da maza irin wannan tsawatarwa mai girma ba jama'a akwai hakari ga lamarin sosai wasu abubuwa ba su faɗi wallahi wani na kira yace wallahi mallan ɗanta na farko ɗana ne wallahi irin wannan kai kana nan ka sake baki kana tsaga ɗiyanka ne wani ya kira na fita yace mallan ɗana ne na farko ɗan ɗana na farko ko ɗan na biyu ko ɗan na uku wani ɗana ne mallan ya zan yi da rayuwa ta mallan ya kaza da kaza irin ya shiga nadama ya shiga tuba da yawa waɗannan abubuwan suke aukuwa kuma wani gida hane kake tsammani wani gida ne ba da gidanka ne da kake ba bari mata abokinka na shiga kai ne ba wani bane wanda kake barin abokin nan naka da ka amince mani su waɗannan da suka amince mana su yafi yadda kake tsammanin ka amince mana ta zaka hadin ya auku gidansu kai gidanka ne ba da aula babu abin da yafi ille ka tangance matarka mata baka da abokin miji baka da dan uwan miji baka shiga inda matata baka shiga nan
ko da gidan kake zaune a biki kana biki a gidan kake zaune a kofar gida kana zaune a kofar gida amma kana shiga falon la kana shiga dakin matar la kana shiga kuryar gidan la sai an gayyace ka ka shigo saboda wani abu mai gidan ya ce dauko min buhu kaza shigo da shi dauko min ruwa shigo da su dauko min abu kaza shigo da shi yana nan ka shigo wannan ya halatta shigo mu ci abinci ya halatta ya shigo gidan a ci abinci ya fita amma miji bai nan ya kasance zai shiga gidan wannan maguzanci ne wannan saba ma shari'a ne kuma ana yi da yawa kuma yana aukuwa da yawa wai wani gida ne yake auka gidanka ne ba wani gida bane fa gidanka ne fa kai da kake bayyana shigowa da za a fito lahira a ce yau mutubul sara'i da za mu fito mu ce gida mutane da yawa sun yi mamaki gidan wanda yake buguwa ce ina shiga gidan wani ga abin da ya auku yawa gare shi fa ga kuskurin da ya auku za ku ji tsoron Allah wanda da ya aure cikin ku ba kai ya bayyana aboki ne ya shiga gida ne ya aure kakka bayyi kaninka ko wanka ya kasance ina shiga gidanka ba waka ne eh shigo gidanka ku shigo tare ya shigo gidanka ku zauna tare haka kawayen mata da yawa wai kawata ce zaka tana waya da mijina duk da yake mata sun fi hankali a wannan mata sun fi hanawa su sun fi maza hankali a wannan ba ta bari wata tana tana waya da mijinta take bari mijinki kawayenki su shigo gidan wai suna da kwalliya ko su yi wasa da shi ko su gaya mai magana ko su kare magana babu shi ba ruwan shi da kawayenki daga ke sai su ne in sun zo gidan inda kike suka zo wasu wasu ma bai ta zo gidansu in mijin tana nan wallahi kuma ta kyauta ita ta yi daidai in mijin tana nan ba ta bari ta shigo ta taye kofa ma take tayewa wata ta bakin falo ta ce mai gida yana nan akwai kaza za ka ku bayyana Allah sai bayan sai ya tafi sai bayan wata mata tana kitso sai wasu mutane suka zo kitso wajenta daga wani gari sai ta ce mai mijinta ya je ya dauko su da mota sai je ya dauko su da mota wanda suka zo suka ga 'yan mata tsulala ta yi ta faɗa ta ƙari kitso wasu na gidan gaba cikin ku tana musu kitso tana musu faɗa wasu na gidan mu gaba kun ga magana ne mai miji tana ta bala'i tana kitso to duk ke ce ki ce a je da ke wajen ɗauko su in ga sai su shiga baya ko kuma ke in ke iya mota ki je ki karɓa ki ɗauko su ko su shigo keke na fef lafiya lau su biya su tuhu amma mijin ke je ya ɗauko su su yi mai kila ma masu sa turare ne su shigo ya ji ƙanshin turarensu a yi magana haka duk wannan babu kyawu kuma baya halatta don haka sai mu kiyaye wannan abin yana cikin abin da wasu ke yawan sakaci ake yawan yi musu sakkiya saboda sakacin da suke don haka sai mu ji tsoron Allah sai mu daina Allah ya ce ma matan annabi da sahabbai zalikum ashabu liqulubikum ku sahabbai wannan ya fi tsarkakuwa a zukatanku ya kasance cewa ba ku ganin matan annabi wa qulubihinna kuma wannan shi ya fi tsarki ga matan annabi wa ma kana lakum an tu'udhu rasulallahi bai zai taɓa yiwuwa ku cutar da annabi ba wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kuma bai zai taɓa yiwuwa ku auri matan annabi ba bayan shi har abada inna allaha kana bikulli shay'in alima lalle Allah ya kasance kuma bai gushe ba na'am inna allaha kana bikulli inna allaha inna zalikum kana inda allahi azima lalle wannan shi ya kasance ya kasance abu mai girma ne inda Allah na haka sai a kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikin ku kiyayewa ana nuna min lokaci yayi abinda muka fadi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi a jiya mun yi marayu ko kuma mun jiya ba akwai tallafin marayu da ake karba kuma mutane gurgudu alhamdulillah suna taimakawa don haka a cigaba da tallafawa mai account number ba ne account number 000 guda uku state 1 are you sure 158 4288 jaiz 00 guda uku wa andama 00 guda uku sai ne 158 24 2488 shukran jaiz ai daga tallafa ma marayu tallafin marayu ne a tallafa ma marayu
wata bari guda shi amma kusan yi ɗaya mai tafiya ta farko na tafiya da yadda mutum su rara na ce ba da shi mutum su rara da wata ko wata mutum ya kai shi sarka
ta wata a zahani tsaye ko kabu ko wazo tsaye a jasatul istiraha hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen sahabi 14 suna magana jasatul istiraha mafi shaharan su hadisin malik bin al-huwairis dake cikin sahih al-bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama dan karami ba mai dadewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ya ga sun yi shauƙin iyalansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun je inda iyalan idan ku ji koma inda iyalanku da ya ga cewa sun yi shauƙin iyalansu sai ku koma sai ya ce musu idan lokacin sallah yayi ɗayanku ya kira sallah wanda ya fi ku girma ya ba da sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah to cikin da suka koya da annabi ke sallah sun faɗi cewa annabi yana jassatul istiraha a cikin sallah haka ya inganta da cikin hadisin Abu Umayd bin Sa'idi shi ma ya rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jassatul istiraha haka a cikin sashin hadisin Abu Huraira na al-musiu salatahu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da jassatul istiraha daka hadisai da yawa suka inganta da sunan istiraha amma babu malamin da ya taba cewa a da ko yanzu cewa sunan istiraha wajibi ce daka ba wajibi bace daka wanda ya bar sunan istiraha baya da laifi sannan akwai hadisai da suka zo suka yi magana akan annabi bai yi sunan istiraha ba akwai hadisin da ke cikin sunan Abi Dawuda da sunan Tirmidhi da sunan Nisa'i wanda hadisai ana sabani wajen inganta shi da rashin inganta shi Ibn Qayyim ya inganta shi daka wasu malamai suka ce akwai sunnoni da wata ra'ayi wata ra'ayi ta musta takalmi sallah da takalmi da sallah babu takalmi wasu sajjatul istiraha ciki da rashin yin ta da gincirawa da bayan sallar kafin sallar asuba bayan sallar rakatayil fajr da wasu makamantan haka cewa ba dole sai an yi koyaushe ba an yi wannan lokaci ba ai wani lokaci ba ya fi daidai da sawaba amma wanda ya yi sallah da takalmi rayuwa ta gaba daya ko wanda ya yi sallah babu takalmi rayuwa ta gaba daya ko wanda ya yi sallah da jassatul istiraha rayuwa ta gaba daya ko wanda ya sallah babu da sutul istiraha rayuwa sai gaba daya ba a yi mai inkari wallahu ta'ala ala haka aza hannun dama bisa ga hagu shi ba a samu hadisi da yanzu wanda ya ce annabi ya yi sallah bai aza hannun dama bisa ga hagu ba don haka yin aza hannun dama bisa ga hagu a kowace sallah shi ɗaya fi dacewa wanda inda aka samu shi aza hannun dama bisa ga hagu yanzu ka ga bambanci tsakanin su ita da sutul istiraha cikin a'immal mazahib gaba daya imamu shafi'i ne aka samu an ce ya dawo gare ta imamu ahmad yayi magana ta imamu shafi'i an ce ya dawo gare ta amma cikin asalin mazhaba imamu shafi'i babu jisul istiraha mazhaba imamu malik babu jisul istiraha mazhaba abu hanifa babu jisul istiraha amma azhanun dawo bisa ga hagu kamar ne muka bayani duk mazhabodi ko wace mazhaba ta ce azhanun dawo bisa ga hagu in ba wata riwaya daga mazhaba imamu malik ba ka gane bambanci tsakanin su da karfi tsakanin su naka aza hannun dama bisa ga hagu cikin sallah shi wannan sunna ce mai karfi ita ma sallah ba ta baci idan ba a yi ba amma dai sunna ce mai karfi wanda yake karfin ta yafi karfin jisul istiraha wallahu ta'ala alam
shi magana ta baya shi ma ya ce amma ta baki yake cikin
Imam Nawawi a cikin sharhul muhadhab sharhin misalan littafin Imam Nawawi na fiqh mafi girman nan wanda aka ma al-mughni misalan shi sharhul muhadhab Imam Nawawi yana cewa wannan jalsa ce wadda ba ta da tsawo ba a dadewa a cikin istiraha dalili akan haka yace don ba a ruwaito mata wani zikiri ba duk inda ake cikin sallah ake dan jimawa kadan an ruwaito zikiri a sujuda an ruwaito abinda ake fadiya doka kowa daga sujuda an ruwaito abinda ake wada ruku'i a doka kowa daga ruku'i a kafin an kabbara kafin ayi karatu du'a istiftahi komai an ruwaito abinda ake fadi cikin sallah jasatul istiraha aiki babu zikirin da ake wannan ya nuna cewa zamani ake dan karatu don shi ma wasu malamai cikin da suka fadi da ake yin ta ana iya yin kabbara daya ana iya yin kabbara lokacin da ake rukuwa daga sujuda sai mutum ya yi kabbara ya zauna sunan ta al-majmu sunan littafi yadda ake daukowa ina nan mujalladai da yawa ne sun ku da yawa suna da shi yana dauko daga kabbara daga sujuda aka zauna ana iya kabbara Allahu akbar a zauna ana iya kuma a dauko ko ba a yi kabbara ba sai a tashi tsaye daga kabbara sai a tashi ko kuma a haɗe da kabbara ɗaya a ɗaukako Allahu akbar har a tashi ta kenan ba mai tsawo ba ce don shi ibnu qudama cikin al-mughni sai ya ce ba a haɗa mata kabbara biyu bil ijma da ijma'in malamai yace ba a yi majlisul istikhara kan bara biyu wace musulmi bai tasowa daga sujuda yace Allahu akbar ya zauna ya kuma cewa Allahu akbar ya miƙe lokaci sai dai ai kabbara daya ko wacce a dauko a zauna ko a bai sai an zauna ai gudar da za a tashi ko kuma ai guda gaba daya wallahi ta'ala
wannan ce yana cikin masallaci an aka yi bayan sai ba gari ba har lokacin isha'i yayi sai na rayu kuma sai isha'i ya halatta yana fila bayan kike kafin isha'i kafin isha'i
ana nafila bayan kike tsakanin kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina adhanaini salat tsakanin kiran sallah guda biyu ma baina adhanaini salat tsakanin kiran sallah guda biyu akwai sallah wato tsakanin kiran sallah da iqama haka cikin inda ake sallah ake sallah nafila shine tsakanin kiran sallah ana yin sallah nafila bancin kiran sallah guda wani kiran sallah ne shi a tsakanin shi da iqama ba a nafila ga wanda azumi kuni ne na'am as-salatu wa minallu na'am na sallar jumu'a wanda liman ke hawan minbari a kiran sallah shi in an yi shi ba a tashi a yi nafila sai dai wanda ya shigo masallaci ya zuwa istira amma wanda azumi bai tashi ya yi nafila wallahi ta'ala eh wanda ya shigo da ya tahiyatul masjid amma wanda azumi bai tashi ya yi nafila wallahi ya
kamar
ya halatta an wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai raka'a 4 an ruwaito ya kai su a gida an ruwaito ya kai su a bayan biyu cikin su a masallaci don haka yana halatta a yi a masallaci wallahi ta'ala
shi wannan da wani kare aboki ne suna tare sai aboki ya sa ba sani ba da koye ya lalata da aljihu ne ko kuma ya ga abin da yake sai sa hannu sai aljihu aboki sai ya cire kuɗi sai shi aboki ya cire kuɗi sai ya karaka shin malam sarakar jari ta yi ko kuma za ta yi
na farko ne hausa sun ce abokin barawo barawo ne wannan mutum da abokin ka ne an ya da abin da yayi da fada abin da yayi don ka wannan hadisi na hausa ya kama har da kai baka fita na biyu yayi sata yayi sadaka akwai ta wani Abu Hanifa ya ga wani da yake zuwa ya sata kwai sai ya je ya sadaka da shi sai Abu Hanifa ya yi magana sai cewa ai in ni sata za a rubuta min zunubi guda in ni sadaka za a rubuta min goma kasuwanci na nake ajiyar lahira sai karanta mai inda Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban da haka ba a sadakar kayan sata wannan kissa ce da ta zo daga Abu Hanifa kuma wannan hadisi zai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sadakar kayan sata da haka ba ka dauki kayan sata kai sadakar da zuwa ka sadaka tai ba ta yi ba sai abokin ku ne da kuke wasa da Allah kawo ai sadaka ka dauko ana dariya ya san kayan da ka iya basuwa wannan kuma zai samu ladar sadaka kamar yadda kai ma za ka samu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi sadaka matar gida ta yi sadaka da abinci mai gidan ma yana samun lada haka wanda ke aje abinci aka ce sadaka shi ma ya sadaka yana samun lada alhazin kenan wallahi ta'ala
wannan ne shi ma da hatta budurwa da yake maka sadaka kamar yadda bazawa bazawara ke yake maka sadaka
eh ya halatta lamarin sadaki lamarin mace ne ita za a ba wa atu hunna sadaqatihin nihla haka ita tana iya yanke makanta sadaki ta cika ce ga abin da za a yi sai ta gaya ma majikintansa ta sai su gaya ma wanda zai karɓi sadaki wallahu ta'ala da kaka ce ya ranta mata ciki ta yi waya ko ta yi waya
ta kuma da wannan tambaya cewa ya halatta ne kawai biyar kaunar matarsa wanda su uwa ne uwa daya
haka ne ya kanwan matar shi eh na farko dai kusan wa an tajba bainal uktaini bai yuwa ka hada tsakanin guda biyu wannan shi yazo cikin qur'ani yazo cikin hadisi kawai cikin qawli matalaikum ummahatukum bai tsari ayat sai annabi sace ba a hada mace tare da gogonta haka wannan gogonta ce bai halatta a hada su haka baka hada su ba a hada mace da gogonta bai halatta ko innata wallahi ta'ala saboda lalata zumunta yake kishi yana lalata zumunta
wannan ke ya ta cikin sabo ya ko kowa da sha sai ji aikin sa amma ba ya ga shawa bai kai ka la amma ba ka ta ba shi yau shi man ya mun
ya danganta da fituwa alfiji bai kamata ba amma dai tun da kana cikin sahur in kana cikin sahur ne ruwan na gabanka ka doka babu matsala amma bayan an kira sallar alfijir ya fito kaje ka bude firjin ka doko ruwa wannan baya halatta an kira ka ne istikharar ka azumi azumin ka bai yi ba amma kana sahur ne gaba ɗaya abinci na gabanka ga ruwa sai ka ana kira sallar sai kai soyi ka doka ka sha insha Allah akwai azumin ka wallahi ta'ala wannan
kuma ne kuma sha ba ji ne mai domin ne kyau
babu ne yana da kyau inna Allah jabilun yuhibbul jamal zaka je mun kai yayi kyau gashi kanka yayi kyau annabi ma ya hana abu gashi ba a kula da shi zaka shafa mai wani mai da zai kyau bayan da nake wallahi ta'ala an ji aka sha haramun ne sautu haramun ne amfani da ita haramun ne shafa ta haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan gyara kai ya kasance in ya taji sai ya ba alfarat sai ya taji gefe ɗaya ya gefen dama gefe ɗaya ya gefen hagu ana ganin rabi tsakanin su ana ganin tsakiya tsakanin su to haka wannan ya halatta wallahi ta'ala to
amma ya tabbata ya kafin da aka sanya ni sharhi cewa ba za ku ce aiki ba sai na wara kuɗi na 650 bayan na dawo da kuɗi kuma aka ce ni aiki sarki ba za a fara jiya albashi ba sai bayan na kawo wasu mutane biyu kuma ga jami'an adalci da biya shin aiki a wannan sai kafa na harka
ayi na farko cewa sai ka kawo kaza za a dauka kai aiki ya danganta shi misali irin naira 650 zai kudin form ne ko kudin interview ne ko kudin wani abu ajin shi gefe amma cewa sai ka kawo mutum kaza wannan cewa bai'ul ahram pyramid business wannan pyramid baya halatta saboda me saboda in an ce in za a dauke ka duk wani abu ko kasuwanci ne a ce ka kawo mutum 10 baya halatta duk aka ce sai ka kawo mutum 10 ko cewa ka sai ka kawo mutum 2 baya halatta saboda me saboda wannan bai'ul garar ne me bai'ul garar an ce ka kawo mutum 10 ka je ko aka ce kawo mutum 2 ka kawo mutum 2 kuma aka ce kowa sai ya kawo mutum 2 ya kawo mutum 2 in duk duniya kowa zai business din nan duk duniya sai an kai ga na karshe ba zai samu mutum 2 ba kaga shi ne rubi bale ba duk duniya kowa zai yi ba duk iyaka wanda zaka iya kawo ne sai an kai wani ba zai iya kawo ba daga duk wanda za a ce sai ka kawo mutum kaza to wannan baya halatta malamai sun yi fatawa bai'ul ahram ake ce mai pyramid baya halatta wallahi ta'ala ala kamar da pyramid yake tafiya haka yake tafiya yake kara abin nan zuwa karshe ahram to shine baya halatta wallahi ta'ala akwai
mai tambaya akan ni kake maka shawara sai ko ka tsara saboda gani kare masu da kitabi sharuɗi kitabi da kuma ganukansa da dokoki da kare da kamata a cikin kitabi da wa'adi da kamar shi a tambaya ta ce kuma ni a dukkan kuma da wala da ya wanda mada da yake yana da wani ya ne kuma mala da kuma su da addu'a da Allah ta nabi
Allah ya zaba mutum na gari ta istikhara istikhara da zace da akan ta irin wannan hadisin istikhara a wasu sashen shi ya zo a matsala aure ne ya zo don haka sai a yi istikhara ta istikhara kuma maza mu mata addu'a ya Allah muna tawassul da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka muna salati da annabinka ya Allah ka dace da ita da miji mafi dacewa cikin su da sauran ƴaƴanmu gaba daya Allah masu bukata cikin mu Allah ka biya musu Allah masu damuwa Allah ka yaye musu Allah masu aure Allah ka basu Allah masu aure Allah ka sauke musu abin ta kalife Allah masu son haihuwa Allah ka basu Allah wanda ka baiwa Allah ka sauka musu al'amarin ta kalife da tarbiya ya rabbul alamin Allah ka taimake mu kai taimako ta hannunmu Allah ka taimaki shugabanninmu ka taimaki mallamanmu ka taimake mu gaba daya mu ya rabbul alamin ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله وان الزابوري da aka zaba Allah kai musu Allah ka shige musu gaba Allah kada ka bar su da dabarar kansu Allah ka taimake su kai taimako ta hannun su Allah ka sa su kasance masu taimakon addini da kasar su da jama'a gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk